Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Haka nan kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na karshe a wunin yau in an dan jima kadan zamu bude layin mu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku na kashin kanku kamar kullun lambar da za ku kira ita ce 1202 205 6555 kada a manta sai an danna alamar kari wato plus kafin a jero lambar yanzu sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran sabuwar tashar jiragen saman soji da kasar Amurka ta gina a Agadez ta kasar jamhuriyar Niger ta soma aiki gadan-gadan da tashi da saukan jiragen sintiri da samu bayanan sirri na tsaro a wannan makon a cewar rundunar dakarun Amurka a nahiyar Afrika jami'in sojin Amurka General Stephen Townsend ya ce suna aiki ne tare da takurorin su na nahiyar Afrika da kuma kasa da kasa domin kawar da barazanar tsaro a Afrika kuma gina tashar jiragen ta bayyana irin taimako da suke yi wa takurorin su na nahiyar Afrika a fannin tabbatar da tsaro Niger da makwabtanta suna fama da yaki da ƴan tare kayar baya ciki har da kungiyar ISIS sojojin Amurka na tura jirage maras matuka daga yammai babban birnin kasar ta Niger to amma ta kafa sansani a Agadez domin fadada ayyukan sintiri a yankin gabar tafkin Chadi da ke cikin kasar Kamaru da Chadi da Niger da Nigeria a cewar wani jami'in tsaron Amurka sojojin Niger ne ke tafiyar da sansanin na Agadez to amma sojojin Amurka na mallakar kimanin kashi 20% na filin da ya kai kiyasin kilomita 15 an kashe mutane kimanin 78 a wasu tashe-tashen hankula masu alaka da kabilanci a yankunan Oromia da Harare da kuma birnin Diredawa a kasar Habasha rikicin ya soma ne a ranar 23 ga watan Oktoba bayan da dan rajin kare haƙƙin bil'adama Jawar Muhammad ya yi zargin cewa jami'an tsaro na yunkurin kai masa farmaki sanarwar ta Jawar ta haifar da zanga-zanga daga magoya bayansa rikici kuma ya biyo baya tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro da kuma wasu kabilu daban da take yi wa manema labarai bayani jiya Alhamis Bilene Seyoum mai magana da yawun Prime Minister kasar Abiy Ahmed ta bayyana cewa rikicin na mako daya ya yi sanadiyar mutuwar mutane har 78 Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan demokrasi ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige shugaban Donald Trump a hukumance bayan kada kuri'ar 'yan majalisar a bangarorin jam'iyyu lamarin da ya shata tsari na gaba na ci gaba da binciken bayan kwashe tsawon makonni ana sauraron shaidu a sirrance kakakin majalisar Nancy Pelosi ta tabbatar da cewa 'yan jam'iyyar Democrat sun shirya soma jin ra'ayoyin jama'a wannan yunkuri na kasancewar Trump shugaban kasa na hudu da zai fuskanci yunkurin tsigewa ba dauke shi da wasa ba a cewar kakakin majalisar Pelosi ta ce menene ke tattare da demokradiyyar mu me muke yi wa fafutuka akai kariyar martabar demokradiyya domin al'umma to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Najeriya ce kasar da ta fi kowace yawan mutuwar jama'a sanadiyar cutar sankara wato kansa a nahiyar Afrika a cewar hukumar lafiya ta duniya karancin faɗakarwa da rashin gano cutar da wuri da kuma tsadar maganin cutar ne suka wato su ne manyan dalilan da ke haifar da mutuwar sanadiyar cutar a kasar da ke yammacin nahiyar Afrika to amma a watan Oktoba wanda shine watan faɗakarwa akan cutar ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama sun ɗauki bayanai akan cutar zuwa tituna domin ilmantarwa kana da kuma ɗaukar nauyin maganin wasu masu cutar masu ƙaramin ƙarfi Zainab Muhammad ta yi aiki a matsayin babbar jami'a a hukumar shari'a a Najeriya a lokacin da aka gano tana ɗauke da sankarar mama a ɓangaren ta na hagu a cikin watan na Oktoba Zaina tace ta ga na ga sakamakon bincike likita ya ce akwai alamar sankara wannan alama na nufin akwai cutar wato sai naji tamkar rayuwata ta kare ji nayi tamkar na mutu hukumar lafiya ta duniya WHO ta kiyasta cewa mutuwa 41,000 na sankarar mama an yi su ne a Najeriya cikin shekara ta 2018 ardi mafi yawa a duniya
labarun duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC sai yanzu bari mu tsundume cikin shirin kuma bayan da hukumomin yan sanda suka ceto wasu mutane su 15 a wani coci daure cikin mari a jihar Lagos In Najeriya mazauna Lagos na ci gaba da mai da martani game da kaman da rundunar yan sanda ta yi wa shugaban wannan coci wanda ake kira a turance Blessing Goodness Healing Church wanda ke kauyen Ijegun a jihar ga rahoton da wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya hada mana
shi dai shugaban wannan coci mai suna Pastor Sunday Joseph Ojo a wata sanarwa da rundunar yan sandan jihar Lagos ta fitar ya dore mutanen ne da suka hada da yara da manya da sunan basu maganin gyaran kwakwalwa ko kuma tabin hankali to kuma menene ra'ayin yan Najeriya musamman ma mazauna birnin Lagos game da wannan kamu na rundunar yan sandan ga dai abin da wasu su ke cewa
in ta an so ni sin ni pai pe government da wayi nkan ta an so da bo ba ti lo prison dey nkan tin sele uye ko lo nkan tin se yuda oye ko zama awon ara ilu pe nkan tin se yuda
to ke kace ke da Hausa
cewa ne wannan abin da ake yi bai cancanta ba ya kamata da gwamnati ta sa ido ta bibi wannan abin ya za a ce iyaye sun kai yaran su ga wasu wai su hukunta waɗanda suka hukunta nan su ma suna da yara ya kamata da gwamnati ta kama su ta kama wanda aka kai ma yaran nan a kai su ga hukuma in ta prison ne in ta kotu ne a kai su sannan iyayen yaran ya kamata ta tutube su da kyau ya zamanto lesson mansura al'umma jama'a su ma su gani su koya
iyaye suna wani babban mistake da suke yi akwai ya tsari ciki ya zaka dauki yaro ka kai waje waya ji a hore ya maka yara wannan abubuwan abu ne da bai kamata ba gaskiya kai ma iyayen ba za ka iya tabbatar da yaron ka ba ba kai ka yake shi ba me na kai shi wani waje kuma wai wani yayi mai hukuma a wannan abun bai dace ba in aka yi mai wani illan da mai fi abunda kai iyayen zaka iya yi mai fa laifin wa zaka gani zaka yi blaming kanka ba zaka yi blaming kowa ba kenan
duk da yake kokarin jin ta bakin commissioner yan sandan jihar Lagos ko kakakinta ya ci tura sai dai a sanarwar da kakakin rundunar yan sandan ta jihar Lagos DSP Bala Elkana ya aiko wa muryar Amurka ya ce an kama Pastor Sunday Joseph Ojo tare da wasu mutane 10 da ake zargi sun gargame waɗannan mutane su 15 a wani gidan coci inda kuma suka saka musu mari da kuma barin su cikin wani hali na kakani kai mutanen da aka daure dai shekarun su sun kama ne daga 19 zuwa 50 kuma sun hada da maza da mata yan uwansu ne dai suka kawo su wannan coci kamar da pastor yayi bayani inda kuma wasu suka ce sun shafe shekaru kimanin 5 a tsare da sunan neman maganin waraka daga cutar tabin hankali ko a kwanan baya sai da rundunar yan sanda ta gano irin waɗannan gidaje da ake daura mutane da sunan gyara musu tarbiya ko kuma ba su maganin waraka daga cututtukan da ke damun su musamman ma na tabin hankali a jihohin Najeriya da dama da suka hada da jihar Kaduna da Katsina da Kano da kuma jihar Kwara lamarin da yasa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunar yan sandan Najeriya da ta yi tsaye wajen zakulo irin waɗannan gidaje a bangare ɗaya kuma rundunar yan sandan ta yi kira ga al'ummar Najeriya da suka san inda irin waɗannan gidaje suke da su tsegunta musu Babangida Jibril muryar Amurka daga Lagos
Allah ya kyauta a gaida Babangida Jibril da wannan rahoto tun ba yau ba ake kama masu fasakwafin muggan kwayoyi a Niger A wata nasara da ta yi na baya-bayan nan, hukumomin tsaron Nijar ɗin sun cafke wasu motoci a jihar Agadez dauke da muggan kwayoyi da suka hada da hodar Iblis mai kimanin kilogram 183, tramadol da wasu dangin kwayoyi masu kawar da hankali. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana. Kimanin kilogram 193 ne na hodar Iblis da wasu kwayoyi dangin tramadol da sauransu. Jami'an tsaro na jihar Agadez suka kama a cikin wasu motoci na zirga-zirga tsakanin Arlit da Agadez, wanda kudin su ya kai kimanin miliyan 80 kai. Ali Isufu Haruna shine babban kwamishinan yan sanda na jihar Agadez.
Wannan wayan kwayoyi wanda suke zauwa nan cikin kasan suna hutawa daga kudu ne su yi arewa. Wani lokaci an kawo su suna zama cikin kasan mu, matasa suna sha suna gurbacewa. Wani lokaci kuma suna wucewa can gaba ga kasashe na makwaftan mu. Su da wannan kwayoyi an kama su ne cikin irin motoci wanga dai manya wanda suke tsakanin wayan gariruwa suna transport. Akwai kuma wani lokaci cikin wannan bisu-bisu namu da suke jigila. Wani lokaci cikin su ake kama wannan kwaya da ake kama. An jima ana kamawa suna da yawa. Wannan kwayoyi dai akwai abin da ake cewa ribotril. Ribotril ma shi ya ma hitramadol karhi. Sannan kuma gaskiya tsada gare shi tunda a nan wurin Agadez in kace zaka sai komplimai guda ka ba da shi ka. Tramadol shi ma ya hawo yana kai shi ka biyu, in aka kai su kasashe mu na ketare inda ake yaki ma za a gani komplimai guda kana isa da shi shi ka biyar.
Hukumomin na jihar Agadez daga yan sanda, ma'aikatar magajin gari da ma hukumomi na gargajiya sun hada karfi wajen yakar wannan lamari, cewar Dr. Maman Bukari wakili na babbar ma'aikatar magajin gari ta jihar Agadez.
Saboda wanga kwayoyi da suke shigowa su ne ake sayar da maɗiyanmu, su ne ɗiyanmu suke sha, wasu suna haukacewa, wasu kuma suna shiga wani abun da ba shi ba. Kenan shi ne yasa mahukumta da na jiha da na da'ira suka ba da hannu gaba ɗaya da 'yan sanda saboda a kawo wata amsa ga wanga ga kuka wanga na jama'a a nan cikin ginin Agadez.
Su ma malaman addini ba su yi ƙasa a gwiwa ba, nasiha suka yi ga masu safarin miyagun kwayoyin kasancewar matasa ne take ma illa, inji Alhaji Fijaja Aha wakili na kwamitin sa ido na bangaren malaman addinin musulunci a jihar Agadez.
Wanda ke kasuwanci irin wannan da su ji tsoron Allah san da rayuwar al'umma ce ake tozartar dawa. Wayannan mutane yanzu ƴan mata da samari an yi asara su a cikin al'umma saboda wannan ba su da amfani a cikin al'umma. Sun koma sun zama wasu irin mutane ga sunan su da kansu ba su amfani kansu ba lissa amfani wani. To mu muna bukin cikin haka nan, muna son dukkan mutum kowane mutum ne a cikin kasar sa ya amfani kansa yayi ibada ya bauta ma Allah sa kuma ibada ya taimaki al'umma bisa aikin da zai rike kansa ya rike rayuwarsa ya taimaki al'umma. Wannan shine mu gurmu amma muna nema ga mutane da kancewa da su bada goyen baya bisa fuddo irin wannan mutane kowane ne ke irin wannan mugun aiki a fuddo shi. Kuma muna goyen baya ga 'yan sanda da kancewa su bincike kowace irin mota wanda take bincike bisa wanda take dauko irin wannan kayayyaki a fuddo ta koda motar wace ce. Saboda wannan mu a matsayin mu na shugabannin al'umma wannan aiki ne da ba za a yarda da irin shi ba kowace aikata shi.
Darakta na hukumar 'yan sanda ta jihar Agadez kiraye ga al'umma sai da gudunmuwar su za a yaki waɗannan masu gurbata ma 'ya'yan su rayuwa.
Kenan abu ne wanda sai mu ce dai sai mun tashi mun tsaya saboda yanzu wannan kwaya tana zuwa bisa kaman inda ake ce masu ta orfayage inda ake ta ana neman zinariya. Kullum kuna ji a ce wani ya soke wani da wuka, an yi wani faɗa, wani ya buge wani da sanda. Wani abin da mutane suke matasa ba daga gare su bane. Sai an shayu ne ake wasu abubuwa. To duk ga kwayoyin da muke gani su ne ga su nan. Kenan bisa shine muka tashi muka tsaya muke irin wanga aiki kuma ya kamata a ce aiki ya zama na mu gaba ɗayan mu.
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger. Ta nemi na maganin wannan masifa. A gaida Tamar Abari. Ba sauraro kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku. Kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Amma kamun mu kai ga yin haka ku shakata da wannan wakar.
Kuma ya rama da ni boda da waka. Kuma in baban bana biya na gaishe shi amma ba wanda ban ci adina ba ba ni ce mai na gode Allah mai idalika wal ko wajjawa ya daba
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To masu sauraro layin mu a buɗe yake, ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan na ƙashin kanku. A damu kuma mun samu kiran mu ta farko daga jihar Bauchi a garin Azare. Wake kan layi daga jihar Bauchi?
Ana magana da mallaka shi daga Azare.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayina a yau shine ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Bauchi da ya sa baƙin glass a idansa ya kauda kai a wasu abubuwa, ya tsaya ya jajirce wa jama'a aiki dan akan haka suka canje wa gwamnatin suka zabe shi.
Yawwa. Yanzu kuma bari mu lula jihar Neja. Wake kira daga jihar Neja?
Ko san sana mu da Amurka ta magana ina Balami yanzu la daga shishi jiya ne ga ki tare a Najeriya.
To Malam Bala filin ta kace menene ra'ayinka?
Yan kira ga gona jihar Neja ne.
To
game da alƙawarin musulun sarki da gwamnatin mutanen shishi tsakanin jinjiyar da shishi tun da kawar aikin dare yanzu wata shida kenan. To ana kance aka mana alƙawarin ya muna wannan aikin kuma aka fara support tun da kawar support tun da kace zabe har yau ba ka rawaye wannan aikin ba. To kun ji daga zanga mun kula iya a ce mu janye za mu na aiki mun janye ayo ba mu na aikin ba. To kada gozo mu dawo mu kula hanya kuma a ce mu janye. To gaskiya muka kula aikin tashiwa sai mu tabbata mu na aiki saboda alƙawarin gaskiya ta yi kuma alƙawarin banza tun da gwamnati ne ma ya kawo wannan aiki musallan kirki a fara aiki musallan kirki na ayo musallan kawai nan ba a fata da kashi laya.
Allah ya sa mun gode sosai. Sai yanzu kuma sai jihar Zamfara. Wake kan layi daga jihar Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullahi taala. Anti Aisha barka da warhaka, barka da wannan lokacin.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi?
Anti Aisha sunana Nasiru Hussein Kurgui ne Gonjo bakin Sokoto Sokoto a jihar Zamfara.
To yau ranar ku ce menene ra'ayinka?
Eh Anti Aisha, ina miki da farko ina muku fatan alkhairi ga baki da rida abokin aiki musallam ga Faru Sanyin nan.
Muna godiya.
Anti Fatima, zan jinjina ma gwamnatin jihar Zamfara ne akan irin kokarin da yake akan al'ummar da mun shiga al'ummar da yake wakilta. Ya kamata a ce idan gwamna ya nuna cewa yana damuwa da al'ummar da yake wakilta, ya fi jina min irin abin da yake damun su. Jama'a da su dinga mai buzure, su gaba da mai addu'o'i kamar yadda an kasa mai addu'o'i. Shi wannan gwamna na jihar Zamfara wato Dr. Bello Mutawalla Muradi ya nuna ma al'umma da cewa yana jin daɗin irin addu'o'in da suke mai. To abin da ya kamata a yi a ci gaba da mai addu'a kamar yadda yake na jin daɗi. Su kuma jami'an tsaro kamar yadda suke aiki, ya kamata a ci al'umma su dinga ba su gaskiyan al'amari game da abubuwan da suke faruwa a ƙauyukan.
Mun gode sosai Malam Nasiru da wannan kira naka. Yanzu kuma bari mu koma Kwantagora. Wake kan layi daga Kwantagora? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wake kan layi? To Malam Nasiru, menene ra'ayinka?
Gaskiya sai dai na rage yana neman ku Allah an kai shekara kusan 8 haka.
Yo, an yi sa'a kenan. Masha Allah.
Allah ya aika zai.
Menene ra'ayinka yau? Yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku.
To bai yau kai ina ne ba ci gida ta yau kai ina gaira kowa da kowa.
To mun gode sosai Malam Nasiru da wannan kira naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna?
To Hajiya barka da yamma, barka da kokari.
Barkanmu dai.
Yawwa, sunana Sabo Kima, na kira ku daga nan Marwan Jos a jihar Kaduna, Najeriya.
To menene ra'ayinka na ƙashin kanka? Malam Sabo, muna sauraron ka.
Eh. Yawwa, to ni yau ra'ayina zan yi jinjina ne ga shi wannan gwamna namu na jihar Kaduna.
Haka.
Da a kasafin kuɗin shi ya ware makudan kuɗi don ya yi ƙoƙarin gyara ilimi a wannan jiha tamu mai albarka.
Haka.
To muna mai jinjina kuma Allah ya bashi ikon aiwatar da ayyukan da za mu yi farin ciki da shi. Na gode ku
tashi lafiya. Amin kuma amin, mu ma mun gode. Yanzu ko bari mu koma jihar Bauchi. Wake kan layi daga jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba na kafin madaki, menene ra'ayinka?
yauwa to yau ina so zan roki mai girma gwamnatin jihar Bauchi ne don Allah ya daure wayannan ma'aikata da ba a ba su albashi ba 41,000 nan muna kira mai girma gwamnati don Allah ya daure ranar Litinin mai zuwa a biya su mun yadda kuma idan daga baya sai a zo a yi binciken bidiyon din mai girma gwamnati muna so ka daure mai girma gwamnati a taimaka a biya wannan albashi din nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi
mu ma mun gode mallam Ayuba yanzu kuma bari mu koma jihar har yanzu dai muna jihar Bauchi ne wake kan layi hello kana sauraron mu wake kan layi daga jihar Bauchi
Ibrahim Sokoto ne daga Toro ka gama
to mallam Ibrahim menene ra'ayinka
ra'ayina wato nace addu'an talakoci ba ta karbu an ji a teku yanzu kuma ta riga ta kare ta karbu
to muna sauraron ka
to saboda haka kun kudin gina ki abin nan yayi hakuri kai Buhari ya riga ya mutu ya saboda haka addu'an mu ne sai ku ta karbu hankalin mu ya kwanta
to mun gode sosai da wannan ra'ayi taka mallam Ibrahim yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna
wa alaikum assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam warahmatullah wabarakatuh mallam murtala
menene ne ya barka da yammaci sunana Alhaji Musa Ngaro ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
to Alhaji Musa menene ra'ayinka
to alhamdulillah idan farko dai akwai wanda yace ni ko mai gaisuwa ta musamman gare ki irin yana jinjinawa Alhaji karshe yaran sanata Kabiru Marafa da yake Nigeria jinjina a gare ku to kuma dan kuma zan yi jinjina ga zan yi godiya ga Allah subhanahu wataala ga ƴan takararmu biyu da suka samu ciyaman a jihar Kebbi akwai Alhaji Balan Gagga akwai kuma Alhaji Sahabi Shebi kuma muna fatan Allah ya sa su dace cewa zan yi wa al'ummar su aiki yadda ya kamata kuma ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna kamar yadda muka ji ya dan yi musu welfare na wata biyu ya babba su kuɗi na wata biyu to muna fatan wayanda aka rike kuɗi ko kuma wanda suke magana cewa an ba su wata hudun nan ba a biya su ba ya kamata mai girma gwamnati ya kula ko kuma da sauran su kuma muna kira ga shi kanshi shugaban kan kasuwa na jihar Kaduna Hafiz Bayero to gaskiya ya kamata a ce an tabbatar da cewa an kula an san irin maganganun da ake biya wa mutane domin irin maganganun da yake cewa ku talaka karamin karfi zai kasa kaya a gida to gida ba kasuwa to muna fatan dai za a duba ƴan kasuwa mai girma gwamnati yo talaka da su suka zabe ka ta ci lafiya Alhaji Musa Garo nagode
mu godiya muke Alhaji Musa yanzu kuma bari mu koma jihar Neja wake kan layi daga Neja
Ibrahim ne yake kula da rame godiya a can ba
to mallam Ibrahim filin naka ne
to masha Allah lalle wayannan ɗan takara namu guda biyu da suka ci zabe muna musu fata alkhairi na farko kenan sannan kuma muna musu jin kunne game da ainihin ba wai a zabe su ba sai kawai su gina kansu a'a da za al'umma da suka zabe su domin mun ana samu akasi a Najeriya talakawa ke ruwa ke tsaki a zabe mutum kuma ita iskar mutane ga abubuwan da yake kaya kamata a ciya wa talaka wanda yake har abu da ba zai manta da shi ba amma ba sa yi domin jan kullun da muke kenan gare su sannan muna roƙon gwamnatin mu na jihar Neja hanyar mu ta kama daga Ibbi zuwa Kanye dan Allah ya duba ya taimaka ya gina mana wannan hanyar domin saboda karamar hukumar shagu gaba daya babu inda ake samun rabano da kuma kuɗi na shiga da union kamar wannan hanyar da muke akan ta yanzu haka abinda muke roƙo ga gwamnati kenan
to mun gode kuma muna fata gwamnati ta ji yanzu kuma sai kiranmu na ƙarshe daga jihar daga Abuja babban birnin tarayya wake kan layi daga Abuja da alamun mun rasa na Abuja kuma da kiran Ibrahim mai wankin hula za mu dakatar da daukar kiran ku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kuma sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 5 saura minti 6 yanzu kuma sai shirin
wasanni a takaice
Mastaka ledan kasar jamhuriyar Kamaru ɗan kasa da shekaru 17 waɗanda suka wakilci kasar a gasar cin kofin duniya da ake bugawa na matasan a kasar Brazil sun fara gasar ne da kafar hagu kocin ƙwallon kafa na kasar Kamaru wanda shi ma yana taka rawa wajen horas da matasan kasar Sulemani ya yi tsokaci akan al'amuran ƙwallon kafar na matasan
Eh Malam Awal Garba, abinda zan iya ce maka a wasannin da Kamaru suka buga a kasan Brazil na gasan cin kofin duniya na matasan ƴan shekara 17, sai dai mu ce Allah wadar, don ba abin azo a gameni bane, ba abin azo a yaba bane. In ka dauki kaman Nigeria da Senegal da Angola da abin da suke yi, kaga su suna taka leda, suna taka rawar gani, suna nuna akwai wani abu a kallon kafan su, ba ma Kamaru ba za ka ga wani techniques ko wani tactics ball zai tashi daga baya zuwa gaba ba, sai dai a dinga buga ball ko ta ina, sai kuma shine su ne masu neman su kwace kallon kafa. Ai ba wannan bane kallo, kallo ana so a ga kungiyan ku suna da wani abin da suke yi, har yake kawo musu wani cin kallo, shi ake so a gani. Amma kasan Kamaru ba shi ake gani ba, ba shi ake ganin, kuma kasan Kamaru ma problem yayi musu yawa, ko don shugaban kasa ya sa dokar ba za ƴan wasa wanda suke bugawa a kasan waje ba, tasa da suke bugawa a kasan waje ƴan Kamaru ba za su zo su bugawa a kasa ba, ba shi bane zai kawo wannan wasan da ƴan Kamaru suke buga mana a Brazil. Ka dauki kaman kasa kaman Nigeria da Angola da Senegal, kinga kallon abin da suke yi, sun ci wasa bibbiyu, amma Kamaru har yanzu ma mun fita cikin wasan, don ba za mu ko mun yi dukan wasan karshe ba zai ba mu dama mu haye ba. Shi sa nake ce wannan abin ai takaici ne. Ka san kuma ƴan wasan da aka so a tafi da su wanda suke bugawa a kasan waje kaman shi dan Samuel Eto'o nan da sauransu, da suna nan a wannan wasan, da sun ka amana gudunmawa mai yawa. To amma ya zamu yi, shugaban kasa ya ce ba za a tafi da su ba. Amma kuma ka san kuma kungiyan masu lura da kwallon kafa a kasan Kamaru sun ba wa coach, shi coach wanda ya tafi da matasan kasan Brazil, sun ba shi dama ya ɗibi wannan ƴan wasan, amma shi ya ce shi ba zai ɗauke su ba, saboda su ba su cancanta ba, don shugaban kasa ba zai kyauta dokan shugaban kasa ba. To kaga sai mu ci Allah wadar, sai mu ci Allah wadar, abin bai mana kyau ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla, kafin mu karkare shirin namu ga labaru a takaice.
Sabuwar tashar jiragen saman soji da kasar Amurka ta gina a gadar ta jamhuriyar Niger ta soma aiki ga dangan na tashi da saukan jiragen sentry da samu bayanan sirri na tsaro a wannan makon, a cewar rundunar dakarun Amurka a nahiyar Afirka. Majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan majalisar Democrats ta tabbatar da ci gaba da wato shiga binciken tsige shugaba Donald Trump a hukumance, bayan da ƙuri'un wato ƙuri'ar 'yan majalisar a ɓangarorin jam'iyyu, wato bayan kaɗa ƙuri'ar 'yan majalisar a ɓangarorin jam'iyyu, lamarin da ya shata tsari na gaba na bincike. An kashe kimanin mutane 78 a wasu tashe-tashen hankula masu alaƙa da ƙabilanci a yankunan Oromia da Harare da kuma birnin Diredawa, duka a ƙasar Habasha. Rikicin ya soma ne a ranar 23 ga watan Oktoba, bayan da ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama, wato ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama Jawar Muhammad, ya yi zargin cewa jami'an tsaro na yunkurin kai masa farmaki. Sanarwar ta Jawar ta haifar da zanga-zanga daga magoya bayansa, rikici kuma ya biyo baya tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro, har ma da wasu ƙabilu daban. Da take yi wa manema labarai bayani ji Alhamis, Bilena Siyo mai magana da yawan Prime Minister kasar Abiy Ahmed ta bayyana cewa rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 78.
To masu sauraro, a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na ƙarshe a wunin yau. Sai gobe kuma idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin, ciki har da bari ya huce, wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya karanto labarai da Julie Leathers version da ta haɗa ta kuma ba da umarni, sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Craig Bond, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.